This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya kuma an wuni lafiya. A washirin sai tare da Sarki Hashim da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na daren yau Lahadi 7 ga watan Afrilu shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi, shirin da kamar da hankali kan al'amura daban-daban na rayuwa da suka shafi mata. To amma fa kafin ka shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Ga labaran duniya. Watanni shida a yakin Isra'ila da Hamas, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana yau Lahadi cewa ya kusa samun nasara yayin da kasar ta janye sojojinta da kudancin Gaza a daidai lokacin da take ci gaba da kasancewa a wani wuri a Gaza. Muna da mataki ɗaya da ya rage mu samu nasara, in ji shi ga majalisar ministocinsa. Ko da an ci gaba da tattaunawa tsagaita buɗe wuta a birnin Alkahira, Netanyahu ya alƙawarin cewa ba za a tsagaita wuta ba ba tare da an dawo da waɗanda aka garkuwa da su ba. Hakan ba zai faru ba. Ana kyautata zaton Hamas na ci gaba da yin garkuwa da kusan mutane 100 a ramukan Gaza, daga cikin mutane 250 ko fiye da haka da ta kama a harin da ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya sanadin mutuwar mutane 1,200. Ya zuwa tsakiyar watan Fabrairu an kubutar da mutane 112 da aka yi garkuwa da su, mafi yawancinsu a cikin tsagaita wuta na mako guda a watan Nuwamba, yayin da wasu 36 ake kyautata zaton sun mutu ko kuma an kashe su a Gaza tsawon watanni 6 na yakin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ƙarƙashin Hamas ta ce farmakin da Isra'ila ta kai ya kashe fiye da mutane 33,000, kashi 2-3 na mata da yara. Rundunar sojin Isra'ila ta ce adadin ya haɗa da dubban mayakan da ta kashe. Al'ummar ƙasar Rwanda na bikin cika shekaru 30 da kisan kiyashin da aka yi kiyasin ya kashe mutane 800,000 a hannun masu tsaron ra'ayi da gwamnati ke marawa baya. Lamarin da ya ruguza ƙaramar ƙasar da ke gabashin Afirka da ke ci gaba da kokawa da irin wannan kisan kiyashi. Ƙasar Rwanda ta samu sauye-sauye a cikin shekaru da suka gabata, amma akwai tabo. Kuma akwai tambayoyi kan ko an samu sulhu na gaske ƙarƙashin dogon mulkin shugaba Paul Kagame. Kungiyarsa ta 'yan tawayen ta dakatar da kisan kiyashin, kuma yana jan ragamar ƙasar tun shekarar 1994. Kagame da ya shayabawa da dawo da kwanciyar hankali, amma wasu sun yi Allah wadai da rashin haƙuri da yake da 'yan adawa. Zai jagoranci wasu tarukan tunawa da rana a yau Lahadi a Kigali babban birnin ƙasar. Masu halarta da ƙasashen waje sun haɗa da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da shugaban Isra'ila Isaac Herzog. A ranar 30 idan Allah ya kai, babbar kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai za ta fitar da wasu hukunce-hukuncen da ba a taɓa ganin irinsu ba a wasu ƙayayyaki guda uku kan alhakin da ya rataya a wuyan ƙasashe dangane da ɗumamar yanayi. Hukuncin da ka iya tilasta gwamnatoci ɗaukar sabbin manufofin sauyin yanayi. Kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai wani ɓangare ce na Majalisar Turai mai membobi 46 za ta yanke hukunci kan ko manufofin gwamnatin sauyin yanayi na keta yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam ta Turai wadda ta sa ido. Dukkan shari'o'in uku da ina zargin gwamnatocin ƙasashen Turai da rashin ɗaukar mataki ko kuma rashin isasshen matakan da suke ɗauka na yaƙi da ɗumamar yanayi. A wata alama da ke nuna muhimmancin batun, babban kotun ECHR ta ɗauki shari'o'in a matsayin masu fifiko, wadda alƙali 17 za su iya kafa misali mai muhimmanci na doka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta faɗa firaministan ƙasar China Li cewa ikon yin tattaunawa mai wuya ya sanya manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki akan daidaitaccen tushe a cikin shekarar ta gabata. Yayin da suka fara wani taro a birnin Beijing, Li ya amsa cewa wajibi ne ƙasashen biyu su mutunta juna kuma su kasance abokan juna ba abokan gaba ba. Ya ƙara da cewa an samu ci gaba mai ma'ana yayin ziyarar ta Yellen.
Yellen ta ce Washington da Beijing suna gudanar da gantaka mai sarƙaƙiya cikin gaskiya yayin da ta kawo ƙararta na yadda masana'antun ƙasar China ke wuce gona da iri ga shugabannin ƙasar China. Ambaliyar ruwa na ƙaruwa a birane biyu na tsaunukan Ural na ƙasar Rasha a yau Lahadi bayan da kogi na uku mafi tsayi a Turai ya fashe ta cikin wani dam wanda ya mamaye gidaje akalla 6,000 tare da tilasta dabban mutane tserewa da dabbobinsu kawai da wasu 'yan kaddarori. Yankunan Rasha da ke tsaunukan Ural da Siberia tare da wasu sassan ƙasar Kazakhstan da ke makwabtaka da su sun fuskanci ambaliyar ruwa a cikin 'yan kwanakin nan. Kogin Ural wanda ke tasowa a cikin tsaunukan Ural kuma ya shiga cikin tekun Caspian ya ƙara cika tsawon mitoci masu yawa a cikin sa'o'i kaɗan a ranar Juma'a saboda ƙaruwar ruwa. Ya fashe a wani dam a birnin Oks mai nisan kilomita 1,800 gabas da Moscow. Sama da mutane 4,000 ne aka kwashe a Oks yayin da ambaliya ta mamaye yankunan birnin mai mutane 230,000. Hotunan da ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta wallafa sun nuna yadda mutane ke yawo cikin ruwa da ya kai musu tsawon wuya. Kuma sun ceto karnukan da suka makale da kuma tafiya kan titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye cikin kwale-kwale.
Karfi Lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, masu haro yanzu kuma lokaci ya yi da zan baku da Grace Alheri Abdi a cikin shirin kallabi.
Babban amfanin da na ce, na harko na yi mutunci da daren shafin da har inda take magana matsayin girma gare ni na uwa. Duk wanda ya shigo sai ya bani girman uwa. Amfani na uku wanda yau in kasashen waje na tafi. Na nayi magana an san wance ci karrama na ake banda waka wasan kwaikwayon kanshi karrama mu ake bismillah kenan an wani ya huce wannan an shikenan babu
kallaban shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da shi akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba tunana Alheri Bai Sabi Batun rashin jituwa da mata da dama ke fuskanta tsakaninsu da dangin miji musamman kanne mata wani abu ne da ke ciwon ma'aurata tuwa a ƙwarya kuma ganin yadda matan ne ke takurawa 'yan uwansu mata har waɗansu lokuta su zama sanadin mutuwa aurensu ya sa ci gaba da haska fitila kan wannan batu da nufin neman mafita ya zama da muhimmanci za ku ji abin da 'yan fafutuka ke cewa a kan wannan lamari Za mu kuma dora hirar da muka fara makon jiya da kallabinmu ta mako wata mace da ta nada rauna da dama kasance wata 'yar wasan kwaikwayo mawaƙiya 'yar jarida uwar gida da kuma uwa ku biyo mu domin ji ya fi sako kafin mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako bari mu koma kan kalubale da mata da dama ke fuskanta a gidajensu na aure inda waɗansu suke zama tamkar kishoyin kannan mijinsu har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aurensu koda ko mazan nasu na ƙaunarsu kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da mata a don gida
A cikin zauren namu a yau akwai Rakiya Sa'id wanda aka fi sani da Rukmai da kuma Hawwa Usman akan samu matan miji matan yayi da su kuma matan ai da su kuma kannan miji wa'annan musamman wanda aure ya mutu ta dawo gidan dan uwanta da zama za ka ta guya koyaya dakunan suke ko da kwarari ne dakin sai ga wani ya takurewa matarsa wai zuma ta sakan yi korafin cewa an takura musu ne wanda ita dama mai daki ce kila hada ya ta tafi kuma ta saba zama da miji sai yau ba ta da miji ta dawo gida gidan dakuna biyu ne na kwana sai ya ce ita matar ta su tarkata ɗan uwarsa za ta samu wuri a gidansa sai ya saka ta cikin na gidan kamar kishoyi suka zama wannan da safi za ta fito wannan ita ma da safi za ta fito wani kuma ce ga hacce fa ne yake yi a rabawa juna wannan an aiki tunanin me ya kamata a yi a wannan matakin
gaskiya ya kamata a mutu ba idan aure ya mutu gaskiya bai kamata in dai namiji bai da wadata a ce za a dauke bazawara zai dauke bazawara ya je ya dauke ya dauka dan tana kan wasu ya kai ta gida ya takura wa matar shi sannan lokacin da matar shi ta shiga damuwa ƴaƴan shi ba suna cikin damuwa shi kan shi hankalin shi ba a kwance yake ba saboda haka in mutum har ba shi da gidan da zai dauke su babu ruwan kowa da kowa wanda sai dai idan kanwai ƴar mutunci ce ka ga matar shi tana kicin tana girki zaka fito ta kaya ta da aikace-aikacen gida in dai ba haka bane kamata yayi a ce babu wani dalilin da zai sa a kawo ta kanwa miji ka zo ta takura maka ba ka da wadatar da zaka gidanka ba a yalwace yake da kowa zai yi abin da ya ga dama ba ya saka ta yi wala tsakani da Allah takura ne kuma irin wannan matsalan ya kashe aure ba ɗaya ba ba biyu ba
sosai ma
ya kashe aure sosai yana bada gudunmawa wurin rabuwar aure
kina nufin ita matar take cikin gida ana iya kawo mata dalilin da zata ita ma
mata
aure take nan daga
nan sosai da yawa kannan miji sun sha koran matagayyen su a gida because kannan miji da yawa ke su ne a cikin gida saboda kin ga dai mu especially idan aka ce miki mijin nan yana da uwa yana da uba za su kasance tsofaffi ne san manyanta wannan kanwa mijin ita za ta dinga kwasan abin da yake faruwa a cikin gidan tana kira su tana gaya musu abin da yake faruwa ko ta wanke kafanta da tafi sannan shi kuma a cikin iyayen shi yake na miji to irin wannan zama da kannan mijin shi yake janyo abin da ya faru da abin da bai faru ba su da kanwa miji ta nada za ta je ta ga fesa wa mahaifi ta ne ba lalle bane mahaifin ta tunda namiji ne ba ta
ga takura
eh fuskan da za ta gaya mai ga takura da sa ido ko daga nan shi kuma zai samu matsala da mahaifiyar shi to kin ga daga zaran da aka ce ka fara sakin fara samun matsala da sarkarki akwai matsala saboda ita ta haifi mijinki kuma bai sai kauce ba maganar ta ba da zaran kiyayyen ki ya dara cikin zuciyar sarkarki shikenan fa auren ki ya riga ya shiga cikin matsala
sosai
komai zai iya faruwa ko dai yake ba gidan ko kuma ki zauna babu dadi a cikin gidan ya zama da mijin ki sai kadai yake kallon mutunci ki a cikin gidan nan kuma babu dadi aure a ce baka shiri da dangin miji
ba yana da dadi
because ba zai canja yan uwan shi ba ke kuma matar shi ce to babu dadi
balle shi wannan zamantakewar ma kamar a baya iyayenmu da kakanninmu ya dau asali sun saba za a auro ki kamar yadda aka fara daga farkon shirin nan za a aje ki maybe tsakanin ki da dakin mahaifiyar mijin ki ma bai fi dan taku bane
ko kuma wata katanga ne
alhamdulillah gida ne na family wuri wuri dakuna dakuna duka family ne to iyayenmu su already an riga an build rayuwar su an gina rayuwar akan wannan zamantakewa suna tare sun saba da juna da dadi da ba dadi akwai kawaici a zamanin baya amma yanzu babu kawaici kanwar miji mo especially ma in ta yi aure ta zauna a gidanta to idan ta shigo gidanki fa kaka gida take zuwa ce miki
to sai
ko ta hannun mulkin da take
yi alhamdulillah ai ba za ta yi a gidanki tana takama gidan gwan ne ba za ta yi a gidanta ba
alhamdulillah ke kuma a matsayin ki na magidanciya ne gida ce ke kuma kina ganin wannan gida
gidan
ki wani bi da za a yi a cikin shi kamar sai ya kamata ma wani lokaci a tuntube ki kamar yadda muke magana ba ai in kanwar ki ce za ta yi abu za ta ce miki yaya in anti ne me zan yi
wato ba ka da kai ba
sai a ba ka dama ta ba to amma irin wannan sai ya zama kaman mulkin mulkawo
to
wannan abu na dan uwa ne
ne isa ni ne isa
ya yi dan uwa ne ya kawo amfani da shi a lokacin da na ga dama
ko da ba dan wannan ne
wala ko da ba irin ka ba ta sarrafin asirin da ake yi tare da juna ba tsakanin mata da miji
ko bai kora na dan uwan ta
ko mi kawai na dan uwan ta ne wani canji na rayuwa dan jin dadi da kike yi ko wani abu da kike gani maybe akwai ke ma effort ne ake ce mushi
kokari
kokari ki yawa da kike yi dan a zauna lafiya a cikin gidan kuma wanda da a baya duk ba mai ji ba wanda ya san yadda kike zo da mijinki amma ita in ta zo tana ganin ai komai da ke faruwa fa yaya na ne komai da ke faruwa a gidan na to ina da damar in bace in yadda na ga dama a gidana kamar yadda muka sani mu mata ne wallahi da yadda kika bar gidan iyayenki kika tafi kina gidan mijinki kin saba da wata rayuwa ta kamar ni ma ina mulki ne
wato kana da yanci
kana da yanci alhamdulillah to in ya kasance an sake ki kin dawo gida ko wani abu da sauran su kika so ki yi wannan mulkin to in ba gidan iyayen ki ba kin zo gidan wanki za ki ci gaba ne a
sake ba babu kwaba tunda babu fuskan manya
alhamdulillah babu kwaba ba fuskan manya da sauran su kuma wasu dai ba su da tunani amma akwai few cases da ake samu wasu suna da tunani
wato wayansu a wannan
a wayansu lokacin wasu suna da tunani suna tunanin gaba
yo in ni ce nake position din wanci wasu ma har in kina da matsala da mijin naki da sunan su kan kokarin a hada auren ya zauna cikin
wanda idan matan uwa
sai ta dinga a kulle
ta zama kamar yatta
wala kamar yatta ta tsagana cewa wannan ai matar uwa ce kuma wannan kanwar miji ne ko wani abu da sauran sai kaga ana komi tare tana ba ta shawarwari yadda ya kamata ke in matsala take da shi ma tana iya nemo ta
sosai kamar
cikin sosai
tare muke haduwa ni nake bata
akwai matar yayana ni kaina mutane ba su sani ba
dan ita ba za ta iya
ba ta ake ma dakin mu dai da ita wallahi saboda akwai yanayin kama haka da sauran su in ba waɗanda suka sani ba daga baya in mun yi hoto ana zata duk cikin ƴan uwa na ne to haka ake zo na lafiya irin da sauran su mu wallahi mun musamman halin da suke ciki ba in ba ita ta so ta faɗa abin da ake ciki a ce akwai damuwa ko wani abu kuma dai alhamdulillah kin san karatu na zamani da ilimin kuma Muhammadiya yana bude mana ido ya kamata a ce mu ma yanzu mata duk ma mun gyara in wanki ya auro mata ko kaniki ne ya auro da Allah ai kokarin yadda za a yi zamantake wannan tekar ku ke kyau to a duk wannan magangan da muka yi tattauna da muka yi mun lura cewa akwai dai matsala
sosai
ana kuma samun
matsalolin
bayani da
suka kawo mutuwa a wuri
magarorin su dangin
mutum
da kannan miji
eh da ita ma da
miji ko kuma bangaren mata ita ma ta zo ta nuna cewa gashi ta nuna fifiko yan wanda take
so sosai
misali wanda yake kawo matsala
zuciya ke
to a duk wannan abubuwan ina kuke ganin za a fuskanta a samu mafita shin bangaren mijin ne shine akwai wani gyara da zai yi da zamu samu wasu shawara akai ko kuma su matan da abin ya shafa akwai abin da zamu ga musu su duba su kuma lura da cewa ga yanda yake ga kuma yanda zasu gyara zaman nasu
gaskiya mafi akasari matsalar an fi samun ta ga mu mata kamar yadda aka yi magana cewa kanwar miji kuma da matar gida ke matar gida idan an kawo ki ki dauka shi wa wannan yan uwan ki abin da zaki da kanwar ki zaki yi da su ki kyautata musu duk abin da ya dace zamantakewa mai kyau mai natsuwa mai tsafta to haka kuma ke ma kanwar miji idan aka dauko wata aka kawo gidan to fa ke ce ma in fact su ne ma ya kamata su bude babin zaman lafiyar da kyautata mu juna dan in suka anshe ta bibiyu suka ja ta a jiki suka nuna ai ita ta su ce to ita ma za ta fiki jiki
kuma sannan dan wasu zai ji dadi
sannan dan wasu zai ji dadi domin shi a wannan fa namiji aka saka shi ne a tsaka mai wuya yana son ɗan uwan shi yana kuma son matar shi kuma baya son ya rabu da matar shi a duk mafi yawancin zaki ga abin da ya faru in kika diddigi sai kiga wallahi ya rasa yadda zai yi ne saboda ba zai zabi matar shi akan ƴan uwan shi ba maybe mahaifin shi tana nan baya son ya bata mata rai ko wani abu da sauran su dole yake goyen bayan ƴan uwan shi sai gwamnati ya rabu da matar nan aure da yawa sun mutu akan haka to in kuka ja ta kuka nuna ita ƴar uwa ce ke koda tsara ne yake kawowa gida a ai wancan tayi kaza wancan tayi kaza da sauran su ku zauna ku duba matsayin ku na mata wancan nan in tayi kaza me ya kamata a ce in ni ne menene shawara da zaku bashi ya zama da shawara ce mai kyau mai tsafta ba shawara na kushewa ba da ingizawa duk shi ke kawo matsalolin so idan aka embrace dinta aka nuna mata ita ma ta gida ce da sauran su to wallahi ina ganin za a samu maslaha akan wa'annan sai dai in mutun yana da son zuciya ita kamar bangaren matan wa kenan ko wani abu in dai ba ta da son zuciya me zai sa annan ki in sun zo ki kyautata musu shi kuma kannan su ba za ki kyautata musu ba eh ki kyautata ma ƴan uwanki ki kyautata wa ƴan uwansa saboda ya dauko ki fake riga kin shigo kenan wani fa auren sai mutuwa cikin ikon Allah ana ta zama da rashin kyautata mu juna ba yi da dadi Allah ya kawo mana mafita
ke kin ka fada min ba za ki ya da ni ba ke kin ka fada min ba za ki ya go da ni ba mene ne ki ne ba za ki yo hakuri da ni ba kin manta zamana baya me yasa hakuri da ni ba da sani na ke yi lokacin nan da ba mun zo ba
kafin ya sallama da iyayen gida za mu ji shawarin su kan matakan shawo kan wannan matsala da ke ci kamar wutar daji
kin manta zama na baya me yasa hakuri bani ba da na sani nake yi lokacin nan da ba mun zo ba
kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Hadiza Gire kallabin mu ta mako wata mace da ta nada rauna da dama kasancewa ta yar wasan kwaikwayo mawaƙiya ɗan jarida uwar gida da kuma uwa Madam Hadiza ta bayyana gudunmuwa da take badawa ga wasan kwaikwayo da kuma yadda suke hada wasannin ga kallabin mu ta mako
basira ce Allah ya bamu saboda adakin basira ce yanzu ne ma tahiya da tayi tahiya a cikin ɗan shekarun wannan ha ake daukan ku a tayi a baku horo bisa kan shi wasan kwaikwayon wannan ga yanda ya kamata a yi shi na zamani ga yanda ya kamata a yi shi na zamani babu zancen horo kawai in muka zo muka zamana kai kuma shirin su suke yin shi manya ni mai rubutu ce a lokacin nan an suka hodi rubuta an suka hodi an zo da sai a zo a kira ku gaba daya sai a ce to mace mai hakuri wance ce mai hakuri a cikin ɗan wasa mijinki wane ga abin da zakku kawai ya rage ke da kanki ki tunani a matsayina na mace mai hakuri a gida na me ya kamata in yi kai in mahwadaci ne in wani mai wannan nema kowa da yanayin shi na rayuwa ake ba shi rolikin shi haka nan ne ada to yanzu ana ba da horo fi sabilillah abu tun da ya zama na zamani tunda ni kaina na samu horo shekara uku a tawo nake zuwa ina zuwa bisa kan wasan kwaikwayo amma ne yanzu takaitacce wanda bai huce minti 15 ba 20 yayi yawa kama irin talla yawa yanzu gaskiya ana ba da horo bisa kan wasan kwaikwayo
to malama Hadiza tsawon wannan lokaci da kika yi baya ga wasan kwaikwayon biki koma yin wasu shirye-shirye ba haka a gidan radio
muna yin shirye-shirye mun yi zaman waye kai da sahi in an bude mu yi wa akwai wayar da kai da muke kuma akwai hilin barka da asuba sannan kuma akwai hilin uwar gida da mai gida wanda har inda take magana ni da rakiya Adamu muna yin shi wannan su ne wanda bayan wasan kwaikwayo kuma muke gabatar da su
to bayan nan kamar a game da shirye-shirye na gidan radio kin samu wasu horo
eh kam na samu horo tunda tamar me horo na samu horo bisa kan shi kanshi radio menene ka san menene radio kana aiki a cikin shi sannan sunan shi sannan kuma mun samu horo bisa kan tallace-tallace marketing ita ma an ba mu horo bisa kan shi sannan wannan horo da na gaya miki bisa kan wasan kwaikwayon kanshi shekara uku bayan wannan akwai wani horo shi ma da aka ba mu a matsayin mu na ƴan wasan kwaikwayo a matsayin mu na uwaye mata kamar a turanci da ake cewa jar evaluation de la femme shi ma kwana tara muka yi amara din muna yin shi an samu horo tabarakallah masha Allah fi sabilillah
to kamar wani irin amfani kika ce na wannan aiki na
amfani kai na dukiyar ma alhamdulillah tunda amma yara arme kuma ana aikin ne sannan babban amfanin da nace na harko na yi mutunci da daraja tunda har inda take magana matsayin girma gare ni na uwa duk wanda ya shigo sai ya bani girman uwa amfani na uku wanda yau in kasashen waje na tai da nayi magana an san wance ci karrama na ake yi
rabbana ta'ala
banda waka wasan kwaikwayon kanshi karrama mu aiki fi sabilillah kenan amwani ya huce wannan aiki kenan babu shi kuma nayi mu'amala da mutane da yawa na samu abubuwa da yawa ta bangaren su
sassan mutane
a tabarakallah masha Allah gaskiya
to kamar su waɗannan waƙoƙi da kika rika rerawa a wasannin festival ke ce kike rubuta su ko kuma a rubuta musu rubuta miki ne ake ke ki rera
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mushrahama Allah shi gashi da rahama akwai wani malami a duniyar dama akwai madarasa a wani kauye yake gabas Cintanet gamaram can yake da zama da iyali shi malam Adda shi yake rubutota kamar kasida ta yanzu da ake yi kamar haka ne yake juya ta ya maida ta waka sai ya bada rabbana ta waccan tawar da muka yi wata hudu kunce da hawan shi aka kama nan da magaran ba mu taba zawwa ba ga mu nan da yake dai ba a bincike na kirkin wannan ita ba ta je ko ina ba shi ya rubuta ta wannan ita ku rabbana ta'ala dake dalla kwal Allah ya mishi wata irin basira ya rubuto ta ya kawo ya bada an mishi wani abu mai gabacin mu wanda yake daukowa ya taho da mu nan ba shi yake koyi waka ba shi yake rubuta ta ba malam Adda shine amma in ya taho sai ya ce shine mai rubuta ta ne sai ya samu labari sai ya ce to in dai sai na ji na koyi waka ba ni bane amma kasa ta ce take ci gaba zan rubuta in bada wanda yasan zai iya koya ya koya ma ɗan matan da za su ji sirra sai aka yi rabbana ta'ala Iliyasu amma Allah shi kanshi shi ma director ne na UN shi ya koya mana rabbana ta'ala shi ma ba duka ba da ya fara koya mini ita kashi na farko kashi na biyu kashi na uku in ya koya sai ya ce mini sheki da kayyan
gida
eh kirka karantawa tamarka in wannan kai ki ne sai ya kai Iliyasu hamu mun zo mun zauna ta yake a'a ni bane mai koyin ita ce mai koyin ku tarera ko ku amshi mata wallahi tamar ni na galibin sauran wannan kashi suka na karshe wallahi ni na koya ma kaina wata sarauta Allah muka yi rabbana ta'ala kai alhamdulillah
kamar zaki iya tuna yanzu kamar irin waƙoƙin da kika rera a wannan lokaci
waƙa uku rakci ne
kai
ukurak
da
rabbana ta'ala ya bismillah Allah babba zan fara da sunan Niger ta zan fara da sunan Allah ta'ala mai nihi da cikawa ta biyu ta uku ita ce na manci wallahi ita ce na manci ta uku na manci ta ukurak ne ne wa wanda su ban sai ke
wani aikin radio kuma babu waka sai dai aikin gidan radio
sai gidan radio sai shi kawai wallahi
to kamar a matsayin ki na wanda kika gaji kuma ga kiyo ya kike ganin harakar matasa da kiniya yanzu a festival kuma kamar hadin kan matasa ne su cudanyu da juna su san juna a ƙara kulla dan kwanzuminci da tsakanin matasa na talabiri da na agada su da na talabiri da na difa da inani wani tsari ne na marigayi sai ni
kunce gaskiya akwai bambanci ada a yanzu da kai ya waye al'adun mu na yanzu sai dai da muke mun ga alamomin magabatan mu suna so su maido al'adun mu namu na kasan mu shine fatan mu Allah ya sa wannan abu ya tabbata amma al'adun yanzu mafi yawa na wasu kasashe ne muke aiki da su
na mutane ne
ake dauka anayi saboda ada kin ga ba al'adu na gargajiya ne na da su ne za a zo a muku a kwatanta muku su kuma ku zo ku yi su kamar su bale abubuwan da ne ake yi kuma a zo a yi raye-raye da waƙoƙi da komi a ciki kuma kai da kaɗan bale da ya hau ka san wannan al'ada ce ta wuri kaza kuma al'ada ce ta taushi kaza kamar ko Hulani ko bare-bari da sauransu kuma bayan haka nan a haɗuwa da ake yi zumuncin na haɗuwan na da ba irin na yanzu bane babu cin kai kuma akwai biyayya da ladabi a wurin magabatan da suka tafi tare da ku saboda in aka kwashe ku aka tafi tare da ku ba ku san kowa ba aka kai ku gari in kuka je kuka yi repetition kin kuka kare in kuka zo daukan ku ake akai ku kowane wuri inda ke da kai bakin wannan yan gari kaza ne mu ma yan gari kaza ne ku zamna ku huna anan a ci anan a sha anan kuma gobe haka da haka nan danƙon zumunci yake karuwa kuma in ka ganshi a inda ka ganshi in ya dan taska ka he ka duka kamar irin ne suka gaida shi to yanzu ba haka nan bane bi sabilillah yanzu akwai sauran aiki a gurin matasan mu
haka nan ma hal an yi ta auren raki tsakanin kabilu daban-daban
sosai an yi ta armammaki saboda a dalilin wayannan abubuwan ko mu nan tanit mu ɗan matan da muka yi mu tara ne uku wallahi ɗaya anan da magaran ta samu mishi bi kuma atawa ɗan tawa suka arme su kuma har inda suke magana ita ta da magarankin Allah ya mata cika amma na tawa har yanzu suna nan a gidajensu sun ma yaya arme da koni kuma dalilin festival kin ne da magaran da aka hadu
to masu yi magana suka ce albarkacin ka za ka dangare kan sharuwan kasko kuma ginshikin dutse kowa ya karo da shi ka fadi nan kuma zamu da su aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin
baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu kuwa madadin sarfi Alhashin da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Fiona Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Hawwa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.